بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duka yabuda godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu, mai kowa mai komai, wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin Laraba 7 ga watan Ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1444, wanda ya daidai da 29 ga watan Maris shekara ta 2023. Allah madaukakin sarki cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jihar Adamawa, domin ci gaba da karatun littafi mai albarka da raya waɗannan kwanaki masu albarka da zance mafi daraja, magana mafi kima a bayan ƙasa, maganar Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar haske maganin duhu shiriya zuwa ga birnin yardar Allah, zuwa ga samun rahamar Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yima wannan littafi mai albarka kyakkyawan ruko da bin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da bin sa cikin wannan littafi da sunonin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Allah muke roko wannan majlisi da zamu kulla, Allah ya karba mana ya azurta mu da neman yardarsa shi kadai. Bayan haka ga tambayoyi. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Yace alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma salli wa sallim. Bayan haka tambaya ta ita ce: malam, mene mecece sujudu shukr da kuma wace addu'a ya kamata a karanta idan an yi sujudar godiya nake malam? Tunda har ka ce wace addu'a za a, ya nuna ka san mecece sujudu shukr din ke. Sujudu shukr sujada domin godiya, saboda haka mudaf bisababiyya ne, mudafun ilaihi bisababiyya, sujadar da ake yi saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya maka wata ni'ima, ni'imar samun aiki babba, kamar yadda magabaci mai tambaya ya nema. Allah ya maka taimako da ka gama ginin gida, ka samu haihuwa, wata ni'ima dai, ko mecece ni'imar da ta kawo maka farin ciki, ta sa ka jin daɗi. To a matakin farko sai ka, kafin ma sujadar, ka ji a cikin zuciyarka cewa wannan ni'imar daga Allah take, ba dabara ta bace, ba yina bane. falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Wannan abun da zaka ji a zuciyarka yafi sujada, yafi sujadar da babu jin wannan. Ma'ana gara a ce ka yadda, ka sakankance a cikin zuciyarka cewa Allah ne yayi maka, yin Allah ne ba dabarar ka ba, ka ji wannan, baka yi sujada ba, to yafi kai sujada amma baka ji wannan ba. Mun fahimta, saboda ba mechanical routine din ne Allah yake so ba, wai physical abu kai kaza, a'a, mai zuciyar ta kunsa shine yafi tsada. Amma me yafi daraja, yafi kima a hada biyu. ya kasance gajin wannan a zuciyarka kuma gayi a aikace zubewa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda ya kamata ka yi shi ne ka yi sujada, ka yi kabbara lokacin da za ka tafi sujada. Allahu akbar sai ka yi sujada. Ba sharaɗi ba ne sai da tsarki, ba sharaɗi ba ne sai an kalli alƙibla, amma yi da tsarkin da kuma kallon alƙibla tabbas hali ne al'akmal wanda ya fi daraja, amma ba sharaɗi ba ne. Bayan haka a sujadar sai ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanaka allahumma rabbana wa lakal hamd, subuhan quddus rabbul mala'ikati wa ruh. Sai ka yi godiya akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka. Wannan ni'imar, Allah na gode maka, Allah kaza, Allah kaza, da fulatanci ka so ka yi, da ingilishi, da barbanci, da kanu, da koma me ka yi, duk babu damuwa insha Allah. Kuma sujudu shukuri din nan ita mari yana shiga cikinta, ibada ce. Saboda haka wanda ya sujuda shukuri ya ce a ɗauka a bidiyo gashi san da yake sujada, shikenan Allah bai san wannan sujadar. Kwarai da gaske ba wasa ba ne jama'a. An sanar da zaɓe daidai lokacin sanarwa, sai ka ce to a seta kyamara ana sanarwa kana sujada. Ba haka Allah yake so ba. Ai Allah kake mawa. Wato jama'a, ba yadda muke tunani ba ne mu'amala da Allah. Fasalli li rabbika, fasalli li rabbika, ba fasalli li social media ba, fasalli lin nasi li yaran nas. Idan kai dan Allah sai kuma ya shiga duniya, wannan da ba, amma ku seta daidai san da. Allah ya sa mu dace. Abubakar radiyallahu anhu lokacin da labarin nasarar da musulmai suka samu a yakin Yamama ya zo masa, harra sajidan shakirun lillah, sai ya kife ya sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da ya samu bisharar nasarar da musulmai suka samu da kuma nasarar kashe Musailimatul Kadhdhab, Abubakar radiyallahu anhu ya inganta ya yi sujada. Ga wannan karatu ne kai tsaye daga makarantar da aka yi mata stamp na inganci, wacce aka samu asalinta daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wannan yake cewa assalamu alaikum, menene hukuncin sanya suna Kautsar? Wannan yana da alaka da surar da muke karantawa kenan, inna a'tainakal kautsar. Kamar yadda muka sani, zaben ma ƴaƴa sunaye masu kyau waɗanda suke taimaka musu ko suke zaburantar da su wajen siffantuwa da nagarta da koyi da mutanen kirki abu ne mai kyau. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da mu cewa idan aka yi maka haihuwa, to ka samu suna mai kyau ka rada ma ɗanka, sunan da yake da ma'ana mai kyau, sannan kuma sunan da babu koyi da waɗanda ba musulmai ba, ko sunan da suka shahara da rada shi, to bai kamata ka rada ma ɗanka ko ƴarka wannan sunan ba. Abu na biyu shi ne, tunda wannan sunan na Larabawa ne, su Larabawa suna da wata al'ada, kuma har sauran mutane ma ba dole sai Larabawan ba, duk sanda za su sanya suna sukan kalli wasu ma'anoni kyawawa wanda ko waɗanda suke da alaƙa da suna, to sai su kalli wannan positive aspect ɗin, ma'ana ɓangare mai kyau na suna, to sai su aro, sai su raɗa ma ɗansu suna da niyyar ko fatar cewa wannan ɓangare mai kyau na wancan sunan shi mai sunan ya tasirantu da shi. Yanzu in ka ji Balarabe ya sa ma ɗanshi suna Fahad, dan zaki mecece manufar jarumtar zaki yake so yaron ya siffanta da shi kada kuma a sa ma yaro fahad ya zama na mage ma tana furgita shi kaga an samu matsala kenan mun fahimta to kaga dole in ka sanya masa sunan danka suna fahad tun yana karami zakai ta masa tilawar ka san me ma'anar wannan sunan ka san me jarumta ka zakai ta masa bayani din ya zama jarumi akwai wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da suna wani babi ne mai zaman kanshi amma dai so da yawa suna suna da sunaye suna da tasiri akan wanda aka rada masa suna shi yasa ake so ka samu suna mai kyau mawaki yana cewa wa kallama absarat aynaka za laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabi wa kallama absarat aynaka za laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabi zai wahala ka ga wani mai suna sai face in ka zira masa ido ka kalli dabi'unsa da halayensa sai kaga akwai alaka tsakanin sunansa da dabi'arsa ma'anar sunan da wani abu nashi Ibn al-Qayyim rahimahullah yana da maganganu akan a wannan babin magana maganganu masu fadi waɗanda akwai hikima da kuma darussa da yawa babu lokaci ballantana mu ambace su amma dai a takaice in muka koma sunan Al-Kautsar babu laifi idan ka sanya ma yarka suna Al-Kautsar saboda ɗaya daga cikin dalilai haka dalili na farko shine ma'anar lafazin da take da alaka da alkhairul kathir alkhairi mai yawa ina fata ke da na sanya miki wannan suna ina kyauta zaton ki zama mabubbugan alkhairi mai yawa a cikin al'umma ko kuma ma'ana ta biyu a sunan Al-Kautsar din ne kogin da Allah ya ma manzansa alkawari sallallahu alaihi wasallam aljanna to sai ka aro wannan sunan ka rada mata shi kuma meye dalili dalilin shine tunda Allah subhanahu wataala ya zabi wannan sunan suna ne mai kyau dalili na biyu yana da alaka da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam dalili na uku kogi da ruwa suna sanya farin ciki ko ba haka ba saboda haka na aro farin cikin da ruwa yake sanya ma zuciya na rada miki domin ki zama sadadiyan farin ciki ko me hikima yana cewa salasatun tudhibu anka alhazan alma'u walkhudratu walwajhu alhasan wai abubuwa guda uku suna tafiyar da bakin ciki zan faɗa sai ku duba ku ga da gaske yake ko ba da gaske ba yace alma'u ruwa kallon ruwa yana tafiyar da bakin ciki haka ne shi ne na'am a kallon ruwa kogi yawa kogi ko kuma gangarowar ruwa da gaske ne mana me yasa ake ta fountain din nan kaga an a gari ana ado da ruwa ana saboda gangarawansa da zubowansa yana yana sanya farin ciki in ka fahimci wannan sai ka gane ashe saukowar ruwan sama ba kawai din ka sha bane har akwai faranta ma zuciyarka rai ko ba haka ba sai ya ce alma'u wal khudratu abu na biyu da yake sanya farin ciki kallon green din abu kore haka ne ko an bello ofisa daga sai ne yawwa wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasir ko wa nakhla basiqa a kafinna afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madalnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij abinda yake sanya ma ido sanyi yana sanya farin ciki yana kawo natsuwa a zuciya abu na uku inji mai hikima yace fuska mai kyau alma'u wal khudratu wal wajhu al hasan kyakkyawar fuska inji shi tana tafiyar da damuwa fuskar matarka amma ko saboda haka ba laifi bane idan ka sa mai yarka suna Al-Kautsar amma abin da yake da kyau kuma ba laifi ka ƙara mata da bayanin cewa kai kai mata bayanin mai sunan Kautsar yana da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza ki so annabi saboda ki samu wannan falalar na sharruwan al-Kautsar kaza kaza kaga sai a shiga wani babi na tarbiyyar tarbiyantar da zukatan yara akan san annabi sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ta gaba yake cewa malam mutum ne ya bata ba a san inda yake ba har kusan to Allah ya dawo da shi har kusan shekara 5 ana zaton ma ya mutu sai aka raba auren shi to da matar shi sai bayan matar ta yi aure da shekara 3 sai ya bayyana lai mahadiya bayyana ke sai ya bayyana kuma ya ce yana son matar shi ya za a yi malam wannan matsalar tana faruwa tabbas wani lokaci ci gaban zamani ne sai kaga kamar yana da wahala amma yana faruwa sosai a takaice idan mutum yayi irin wannan balaguran ko yayi tafiya aka rasa inda yake har aka bi hanyoyin bincike aka rasa labarinsa aka jinkirta masa kyakkyawan jinkiri ana kyauta san zai dawo bai dawo ba to ba kawai wasu ne za su zauna su ce to mun raba aure ba ko kuma a raba gadan shi ba haka yake ba alƙali za a kai ma alƙali sai ya hukunci idan kai alƙali ya hukunci da raba aure to kaga tabbas an yi hukunci da baya duniya kenan to kaga abinda zai biyo bayan har dukiyarsa ma za a raba kenan to abinda yake da alaka da auren shi idan ya bayyana malamai sun yi sabani a kai wasu daga cikin malamai tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan cewa az-zawju ko az-zawjatu takunu liz-zawji al-awwal matar za ta koma wajen mijinta na farko sawa'un ya nema bai nema ba kaza kawai wannan auren daga bayyanarsa ya mutu amma za a yi idda za a yi kaza da sauransu abubuwan da shari'a ta tanada mazhaba ta biyu ita ce ai mijin nan na biyu ya yi auren ne bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa abinda aka kyautar zaton cewa haka ne kuma a lokacin ba kuskure aka yi ba saboda haka aure ne nagartacce ingantacce saboda haka ya je ya ci gaba da aurensa ya ci gaba da zama da matarsa wannan shi ma yana da asali a wajen wasu daga cikin sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a takaice magana tana da fadi ina takaita mana ne ra'ayi na uku wanda shi ne da yawa daga cikin malamai suka fi karkata zuwa gare shi shi ne an yuhayyara zawj a bashi zabi wani zawj din na farko to barka da zuwa ka dawo kaza duk bayan network din shi ya dawo sai to matarka ba tana gidan wani bayan jiran lokaci baka dawo ba alƙali ya yi hukunci da cewa yanzu za ta yi idda a nemi aurenta kuma haka ya faru ta yi aure me kake so to yana da zabi ko ya ce a'a ai akwai ai da tsohuwar zuma ake magana sai a dawo masa da matarsa so ba wanda ya sai ya ce masa danne sai sai kware addini sai ta yi idda sai ta koma wajen mijinta na farko ba tare da ɗaura aure ko wani abu ba saboda ai matarsa ce ko kuma dama can tana ɗan gasa masa aya a hannu
yana neman sababi to tunda ta tafi to Allah ya kara tafiyar da ita yana da zabi cewa alarka take gona kuma babu alkhairi ina dadi kai a ce mace mijinta ya rika jin dadin ya rabu da ita akwai matsala to idan ya zabi cewa ba za ta dawo ba shikenan ta ci gaba da zama a gidan mijinta na biyu amma mijin na biyu sai ya lalasa dakin mijin farko kuma ya biya shi kwarai da gaske ai a shari'a ba bagas kawai a ci a huce shikenan na ko sun haihu wallahu ta'ala ala to ina maganar dukiyar san an raba ba kila wancan ya ja gida wancan ya ja mota wannan dama akwai yan uwansa da suke jira suna ta hararar dukiyar ita kuma ya za a yi da ita duk da bai tambayi wannan ba amma mu kara haske akan haske idan ya dawo yana dawowa dukiyarsa duk ta dawo wajen shi are da gaske kowa sai ya maida mugun yawansa kuma kware da gaske a to dama ai dukiyar ta tafi ne da dalili to dalilin babu shi an kaddara ya bar duniya to gashi nan har yanzu yana nan da rai saboda haka sai a dawo sai a tattaro a tattaro inda malamai suke sabani cewa kana ga kuna da interest akan wannan inda aka yi sabani shine na farko dai akan mai da dukiya babu sabani a wajen malamai gaba ɗaya bittifak dukiyar sa za ta koma inda aka yi sabani shine dukiyar da wani ya riga ya lashe ya batar to shin za a bi shi bashi ne a za a zo misali an raba ka samu mota ka samu kuma 500 mota tana nan kana hawa ko da kana dora matarka a kai za a ce ku sai hakuri mota ba ta su bace za a mayar masa to 500 din nan ita ce ake da sabani amma mota bi ainiha tana nan instantly automatically za ta koma wajen mai kaya na asali ita kuma 500 din nan wacce ka lashe ka ci ka yi ce ba ne ka sha da kirin ka ci rabo an bacan to wannan ne matsalar take za a bi ka bashi ko kuwa za a bin nan wasu rancin malamai suka ce a to sai a zauna da shi kai dama an ɗauka baka nan to tunda har Allah ya sa kana nan ba mu ci dukiyarka duk muna tunanin ba za ka dawo ba a duk muna tunanin za ka dawo a'a bisa doka ta hukunci na alƙali saboda haka abinda muka ɗan cinye a yi mana afuwa Allah ya ƙara mu dukiya albarka duka waɗannan jama'a suna nuna mana shari'a ba ta yadda kawai wani ya zo ya ci kwabon wani ba haka nan ka ci kwabon wani ba a shari'ar musulunci ba shi yasa haramun ne aklu amwalin nasi ko bighairi idin nafs wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun Allah ya sa mu dace bari mu tsaya nan kan tambayi akarma kallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna a'tainaka al-kautsar lallai mu in ji Allah mun yi maka kyautar girmamawa kyautar martabawa wacce ce wannan kyautar da muka baka alkhairai mabambanta daga cikin alkhairan nan mabambanta masu yawa akwai tafkin al-kautsar mai daraja na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada maka gobe kiyama a aljanna al-firdaus fa salli li rabbika wanhar ka ƙara da zumtar sallah da bautar Ubangijinka kana bayyana godiyarka gare shi, sannan kuma ka zama sanadiyar faranta ma al'umma ta bangaren yanka dabbobi domin sadaka ga mabukata. Inna shani aka huwal abtar, lallai wanda yake jin haushinka yake kyamar addininka ya ɗora maka karar tsana, to shi ne maras albarka, shi ne wanda ba zai dace da alkhairan duniya da lahira ba, kuma shi ne wulakantacce. Idan ba a manta ba, ba mu gushe ba, muna ambato ko muna kirgo wasu daga cikin fa'idoji, mun tsaya a kan fa'ida ta nawa? 23. Za mu tashi da uku ba, mun ambaci 22, za mu tashi fa'ida ta 24, za mu tashi. Za mu tashi mun ambaci fa'idoji 23 daga cikin wannan sura mai albarka, za mu tashi fa'ida ta 24. Fa'ida ta 24 ita ce, lafazin fasalli li rabbika wanhar, fasalli a larabci as-sala tana da ma'anoni daban-daban. To sai ka kallo ma'anonin kalmar fasalli, as-sala kenan, kowace ma'ana sai ka ambace ta ka ga in ka dora ta a nan wajen ma'anar za ta miƙe, in za ta miƙe duk sai ka haɗo su ka ce suna da cin abin da ake nufi. Fasalli kai sallah, sallan nan mai raka'a biyu, raka'a hudu, raka'a uku, sai ka ce sallah ɗaya ko? Fasalli ay fadlu, addu'a ma ana kiranta sallah ko? Idan aj'al laka salati kullaha, ay du'a, addu'a. Fasalli at-tasbih wa dhikr, ambatan Allah shi ma ana ce masa sallah ko? Sai ka ce da sallah da addu'a da ambatan Allah uku. Wanhar kai yanka, yankan nan kuma yana da alaka ne da sallah da yanka, duka an ce ka yi don Allah, sai ka ce ikhlasi abu hudu kenan, hudu ko? Sai ka ce wan har ka yi yanka, yankan nan in ka yanka ba kai kadai za ka ci ba, za ka yi sadaka, sai ka ce sadaka abu nawa kenan? Biyar. To abinda ka yi sadaka da shi, ka yi yanka da shi, naka ne ko na wani ne? Satowa mutum ya yi, danniya ya yi, murdiya ya yi, coge ya yi, halas ɗinka ne, sai ka ce alhalal. To abubuwa shidan nan duk sanda suka haɗu a kan wata damuwarka sai sun ruguza shi, sai sun ruguza ta. Fa'idar ce, fa'ida ta 24. Duk lokacin da wata damuwar rayuwa ta duniya ta sa ka a gaba, in ka tattaro mata waɗannan abubuwa guda shida da yardar Allah, sai ka ga ƙarshen wannan damuwa. Sallah, addu'a, zikiri, ikhlasi, sadaka, cin halas, in suka haɗu sai sun yi fata-fata da matsalarka. Kuma zai yi wahala ka ga mutum yana ɗauki ba daɗi da wahala a rayuwarsa da jarrabawoyi, face in ka duba sai ka ga yana da matsala a cikin waɗannan ɓangarorin. Harshenka yana cikewa da yawan ambatan Allah, kuma Allah ya manta da kai sanda kake cikin damuwa? A'a, kana kifa goshinka a sujada, kana kai kukanka zuwa ga Allah wanda shi kadai zai maka, kana kuka ya Allah na manta da kowa, sai kai kai ne maganin damuwata, kuma Allah ya ce ba haka ba? A'a, Allah ba haka yake ba, karamcin shi ya wuce. Kana daga hannu kai addu'a, ce ya Allah kai ne mahaliccin sammai da ƙasai, kai ne mai kaza, ka siffanta da siffa kaza, ya Allah dan girman zatinka kai mun kaza, kuma a kyale ka. Kana zaune a cikin damuwarka ka ce la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. kuma kawai sai a kyale ka. Ita annabi Ibrahim ya faɗa aka ce ƙulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kun ji yanda zikiri ke firgita matsala yake canza ta. Mabubbugar damuwar shi za a juya ya bada sanyi. Fridge ba daga wuta, sai an jona shi daga wuta mai zafi ko, amma kuma ya bada mai sanyi, to shi ne abinda zai faru da matsalar ka. Ita kanta matsalar ita ce za ta juya ta koma alkhairi. Abinda yake firgita kan yake ta maka da hankali shi za a umarce shi ya juya ya rikide ya koma sandar annabi Musa, daga sanda zuwa macijiya, daga macijiya zuwa sanda. Amma sai an samu mene? Sai an samu li rabbika ikhlasi, sai an samu sanin girman Allah, sanin martabar Allah, jawuwar zuciya zuwa gare shi. Wallahi al'azim jama'a, dan adam bai taba komawa ga Allah kyakkyawar komawa tare da zubewa a gaban shi, tare da nuna cewa ba wanda zai masa sai shi ba, kuma Allah ya kyale shi. In kaga duk kayi a zahiri an barka, a zahiri ne, amma ko shakka babu, abinda kake roƙon nan ba shine alkhairi gare ka ba. Baka roƙa ba ma an baka ballantana, kuma ka siffanta da waɗannan siffofin. A takaice sai mu ce fa'ida ta 24 ita ce abubuwa guda shida idan suka haɗu a cikin rayuwar mutum, to ya dinga ganin albarka da alkhairi kenan, kyautar Allah za ta ƙaru a cikin rayuwarsa. A babin abin da ya shafi mubashir ci gaba, fa'ida ta 25 yanayin lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna a'tayna kal kawthar, mun baka tafkin al kawthar. A ina aka bashi? A duniya? A lahira? Sai ya bar duniya zai samu. A nan akwai fa'ida, fa'idar ita ce ashe wani alkhairin sai ka haƙura da wani alkhairin da kake so domin ka samu alkhairin da ya fi shi girma. Rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye alkhairi ce gare mu, to amma akwai wasu alkhairan da Allah ya tanada masa ba za a same su ba sai an bar duniya. To kai kuma a rayuwarka yanzu ka gane cewa akwai wani abin da koda kana san shi sai ka haƙura da shi domin ka kamo abin da ya fi shi. Zama cikin iyalanka da daɗi ko ba daɗi, kana so ko ba ka so, in ka ce saboda karka rabu da iyalanka ba za ka tashi ka je ka nemo alkhairin abinci ba, to za ta kwaɓe muku. Ashe sai ka haƙura da alkhairin zaman gida tare da iyali, ka je ka nosa gabas da yamma, kudu da arewa, ka nemo arziki sai ka dawo. Mun fahimta? Wannan ka'ida ce mai matuƙar muhimmanci a rayuwa. Akwai abin da sai ka haƙura da shi domin ka samu alkhairi na gaba a rayuwarka. Larabawa suna cewa la yatruku saqa illa mumsikan saqa. Duk sanda kaga mutum ya bar wani tushen bishiya yana rike da shi kaga ya saki, to ya hango wani ne wanda ya fi shi daraja zai kawo. To kai ma ka siffanta da wannan siffar a rayuwarka. Wasu daga cikin mutane abinda ya hana su ci gaba a rayuwa tunanin cewa in suka rabu da wannan abinda suke rike da shi garin nemo na gaba za su rasa wannan sai a yi 2-0. To ita rayuwa gaba ɗaya sai an take risk. Amma ya kasance a wajen take risk ɗin ko kuma tunanin cewa za a samu matsala, akwai kyautar da san cewa za a samu. Shi yasa ko a harkar kasuwanci masana kimiyyar kasuwanci suke cewa duk mutumin da bai daukar risk a kasuwanci ba zai ci riba ba. A ka siyo haja to kana waye ce maka 100% za a siya, amma sai ka zo ka baza kyautata ma Allah zato da kaza da kaza da kaza sai kaga an samu riba kuma kasuwa ta yi kyau. Fa'ida ta 26 ita ce inna a abainaka mun lallai mun baka inji Allah. To an riga an ba shi ne ko za a ba shi? Hai ba a ba shi ba tunda ai bai karɓa ba, amma aka ce a abainaka fi'lu madhi, ba a ce wala saufa yu'tika wancan da ban za a baka, amma a abainaka an baka me dalili? Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wala tahsibanna ko tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah. Kar ku taba tunanin tsammanin cewa Allah zai saba alƙawari, ballanta na alƙawarin da ya ma manzanninsa, saboda a nuna maka cewa wannan alkhairin da wannan alkautsara din da yake jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an gama kaman ma ya riga ya faru, shi yasa aka ce a bainaka. Kuma larabawa daga cikin salon maganar su idan suka zo za su yi magana akan abinda an riga an tabbatar da faruwan shi sai su yi amfani da fi'ili na madhin wanda yake nuna abu ya riga ya faru. Ata amrullahi fala tastajilu, ko ata ya riga ya zo. Fa'ida ta 27 ko ita ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan alkautsar, ya ba shi kyautan ne da suna mun baka abu kaza. Fa'idar anan ita ce ashe idan Allah ya tashi maka kyauta zai maka kyautan abin da ya san cewa huwal aslahu laka ne, ba kai abin da kake so ba. Ba lallai wannan ya zama a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muke magana ba, fa'idojinmu ba muna gode su ne su dawo cikin rayuwarmu, wannan shine tasirantuwa da ayoyin. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi an ce an ba shi alkautsar, kamar kai ne yanzu misali a ce an baka miliyan ɗaya misali, kai kuma zuciyarka tana nan tana bege ta kulla zumunci da miliyan biyu, a'a to miliyan ɗayan nan ita ce al-aslahu laka, ita ce abinda take alkhairi gare ka, kila abinda kake hangowa kake bege kake miyan kake tsinkewa ba lallai ya zama alkhairi gare ka ba. Saboda haka ka gode ma Allah akan ni'imar da ya maka na wannan da yake hannu. Wannan tarbiyya ce daga cikin tarbiyyar Qur'ani da sunonin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jama'a wannan ayar da al'umma za mu fahimce ta da mun samu hutu a rayuwa, a babin neman abu arziki mulki aure kasuwanci rayuwa ne ta yau da kullun, ni dai ban san wata ayar da take yayyafa ma gobarar damuwar ka ruwa kamar ta ba. Allah ya ce an farlanta muku zuwa yaƙi ku je ku gwabza a ɗauki a yi ɗauki ba daɗi da abokanan gaba, ba lallai kasance zukatanku suna son fita yakin ba, saboda a cikin fita yaki akwai rasa rai akwai rabuwa da iyali, kamar yadda Allah ya ce kama akhrajaka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun. Mutuwa ce kirkin jihadi, saboda an fi kyautar zaton cewa ba za a dawo ba, ko kuma ka ce dai komai zai iya faruwa, ko ba komai za a ce ana zai wuya a je jihadi a dawo ba a kashe ko mutum ɗaya ba. To in mutum ɗaya nan shi kai ne fa misali, kaga za ta iya faruwa a kan kowa ke. sai Allah ya ce Allah ya san cewa zukatanku duk da kuna san alkhairi kuna san aljanna kuna san shahada amma akwai wani abu na damuwa saboda barin duniya da ko kuma rai ta ga cewa kirikiri gashi za a kashe ta abu ne mai wahala to ash-shahid point of concern sai Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum so nawa ne ya faru kuka kaunar samuwar abu kuka so ku mallaki wani abu kuka so ku dabe wata falala wa asa an takrahu shay'an huwa khairun lakum kuka kyamaci abu kai ba ku san ku same shi ko ku ba ku so ya same ku amma huwa khairun lakum shine alkhair so nawa ne wani za a aura masa wata mata ba ita yake so ba zuciyar shi tana can tara ta yi da wata wancan din da kake hangowa ba ita ce alkhairin ka ba wacce kake ganin haka ita ce alkhairi sai daga baya kuma ka dinga kukan godiya ga Allah ce Allah na gode sau nawa ne ka nemi wani ya nemi wani matsayi sai ka ga daga baya zai gode ma Allah akan gara da bai samu ba wallahi alazim akwai wani bawan Allah bana mantawa da aka zo za a bashi minista da bakin shi yake bani labari yake cewa wane ka san wani abu na ce na yace nayi godiya nayi murna da Allah bai bani wannan matsayin ba amma kuma a lokacin da abin ya faru duk ana bakin cikin ba a bashi me dalili saboda wasu abubuwa da suka bayyana Allah ya ce wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum babu mamaki ku so faruwar wani abu a rayuwarka wani kasuwanci wata tafiya wani kaza amma kuma sharri ne gare ka ko wani mulki kake nema kila ba alkhairi ne gare ka kila a wajen Allah Allah ya san cewa an ka samu wannan mulkin to da kai da aljanna kamar gabas da yamma ne to ba gara ka rasa mulkin ba mun fahimta sai Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wannan ita ce kuma wannan shine lafazi mafi isar da sako wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ku ni ne magana ku masu saurare dukkan mu inji Allah muna da ba mu san komai ba yanzu nan da nake zaune ban san abin da yake bayana ba ya za a yi in taking proper decision for myself misali in ce kuma shine daidai ban san abin da yake bayana ba Allah kuma fa la tafa alayhi la yafa alayhi shay'un fil ardi la fi samaa ba abin da ya boye gare shi duk muna zaune a cikin masallaci in banda waɗanda mu da muke cikin masallaci yanzu ba mu san me yake faruwa a waje ba waɗanda suke waje ba su san hakikanin abin da yake faruwa a ciki ba ta za ka me ka sani to ballantana a gidanka yanzu ballantana a shagonka ballantana gobe da jibi sai sa ka shafa ma gemun ka ruwa ga mai shi wanda kuma haba ne ya saba ma haba shi ruwa ya kwantar da hankalinsa cewa Allah na yarda da zabanka Allah na yarda da hukuncinka saboda na san kafi ne kai na san alkhairi wannan shine abu mai daraja Allah ya fi ka san alkhairi ya iso wajenka ba to wanda ya fi ka san ka samu alkhairi shine kuma mai hanyar da zai iso maka da alkhairi ina fata mun gane fa'ida ta 28 Allah yana cewa inna shani aka mai kyamarka mai jin haushinka mai maka hasada mai son ya ga karshenka wa ake faɗa ma wannan wanda aka ce masa dazu inna a'tainaka shine kuma yanzu aka ce masa inna shani aka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa'idar ita ce ashe ko mun darajarka ko mun matsayinka sai an samu wanda zai ci mutuncinka ko ya hantare ka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta mai tsarkin zuciya haske maganin duhu babu yashi a bayan ƙasa amma kuma duk da haka aka samu masu kyamar abin da yazo da shi masu jin haushin shi
to ina ga ni ko gari kai kowane kowane dukkanmu dubban mu fiki yashi a trailer ba ba a san ma an dauko mu mun bayinta saboda haka sai ka sanya ma sai ka kwantar da hankalinka in ka ji ana kyararka ana jin haushinka ana surutu a kanka abu ɗaya ya kamata ka yi ka waiga ka gani abinda ake faɗan nan daidai ne in daidai ne kai ma kanka adalci sai ka gyara ka ci riba idan ba daidai ba ne sama motar ka ƙara acceleration sa giya ta bakwai ka ci gaba da rayuwa sai ta yi wallahi sai ta yi ko kusa ko alama karka kalla amma da ka ji ka waiwaya da gaske ne kai ka rudi kanka a wallahi abinda suke faɗa din nan hasada suke mun wannan kuskure ne ba maganar hasada ake ma duba ka gani da gaske ne inda gaske ne ka gyara asali kuskure ne mutum da kanshi shi da bakin shi ta cewa ana masa hasada ka bari wasu su faɗa kai ba ka cewa ana maka hasada mun fahimta ga wanda ya san rayuwa ba ka zuwa ka ce ai hasada suke mun a'a sai dai wani ya faɗa kai kuwa dubawa za ka yi ka ga abin da suke faɗa daidai ne in daidai ne ka gyara فلا أذهب الرحمن عن الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعادية زمك شريكي سوى مكي أنا دمع سمن حاسدا سنتي مكينا أرأيوا الله كان يكارد أبو كننقابانا الله كان يساء الرسى أبو كننقابا هكا يتي يتي الله كان يكارد أبو كننقابا هكا تي بيدا نيلي يتي هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها سونا ina zaune sai ce wani yana da matsala kaza sai in sauri in waiga an ga haka ne sai in gyara wa hum nafasuni faktasabtul ma'aliya sune kuma suka dinga competition da ni rige rige ina ganin ana bi na sai na ƙara wuta in ce ba ku isa ban ƙara gaba a babin ilimi a babin ciyarwa a babin alheri sai na shiga gaban su wa bi zalika falyatanafasu mutanafasu kaga wannan ita ce hakikanin fahimtar rayuwa ko Allah ya sa mu dace fa'ida ta gaba ina jin bari mu tsaya a wannan fa'idar da na ce yau za mu gama amma na ga abin ba zai yi ba akwai wasu fa'idoji biyu ko uku da na hango bai kamata mu bar su ba akwai abin da ɗan uwa suka nema na musamman cewa waken yabo da na rubuta ko na wallafa na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa hasken wannan sura na suratu al-kautsar da muka karanta aka roki cewa ya kamata a karanta a fassara za mu karanta su insha Allah ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwan da muke faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya ƙara mana taunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da shi cikin aminci kuma ina tsanantuwa ga Allah subhanahu wataala akan waɗannan baitoci da na wallafa ya goga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya tukunci na akan wannan shine kusanci da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ku ce amin ba
amin
تكوينكم مجابات رمضانية المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أنا رمضانية ما أنا وني أبو مي درجة نوم سمن دا أكتان دا نيبوغ من زال الله صلى الله عليه وسلم وتر رمضان نكيجي وكنت البشير وفي الخلائق أطهر كنت البشير وفي الخلائق أظهرا بلغت خاتمة الرسالة منذرا وظللت ترسمها الطريقة للعلا تسدي من الخير العميم مبشرا أنت الحبيب المصطفى أنت الحبيب المصطفى من معشر جاءوا لتنوير المحجة للورى سمحاء ناصعة بنيت طريقها فدعوت كسرى للحنيف وقيصر لم تترك الخير المسجى بيننا إلا أبنت طريقه
كل يرى من عهدك الزاكي نورك ساطع واليوم دينك بالغ كل القرى يا أحمد المختار قلبي مفعم حبا فروحي للصبابة أضمرا يا والد الزهراء فيك محبتي أرقى بها يوم القيامة منبرا إن قال شعرا في المحبة شاعر كنت السنين بمدح أحمد أشعرا إن قيل لين والسماحة والندى فبك اقتدى العظمى لكونك أكبر وإذا الشدائد أقبلت في ثوبها شق الحبيب قميصها المتجبرا أنت الذي أعطاك ربك نعمة عظمى ففي الأخرى حباك الكوثر أنت الذي أعطاك ربك نعمة عظمى ففي الأخرى حباك الكوثر يا رب فامننها علينا رشفة من راحتي فدمع عيني قد جرى ما ضرك الخبثاء في نزغاتهم بل كان شانئك المقزز أبترا أعليت سارية المكارم أمة ونكست أعلام المساوئ مكسرا تدعو إلى التوحيد أنت إمامهم ليلا نهارا مقبلا لا مدبرا تدعو إلى التوحيد أنت إمامهم ليلا نهارا مقبلا لا مدبرا فجمعت كل الشمل إثر تفرق لا فرق عندك أسودا أو أحمرا 60 حولا والثلاثة عشتها 60 حولا والثلاثة عشتها خير الحياة مبشرا وميسرا صلى عليك الله يا خير الورى ما قام داع للأذان وكبر صلى عليك الله يا بدر الدجى ما حرك التسبيح يوما خنصرا صلى عليك الله يا علم الهدى ما صام مرء للإله وأفطر قصيدر يوم منزل رحمه صلى الله عليه وسلم وچه إذن من أنبي بيالة فزن دا سكزو أشكنتا زامج أن ينقو وسكالمومي نا وانا سورة مي البركة كما تنا دا علاقة نيدا تأثيرا سوا دا وانا سورة مي البركة سي وانا يبن يبينا منا ربان الله سبحانه وتعالى ya azurta mu da samun ceton manzon rahama sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya kai mu gobe ina gani yana da kyau mu fassara kasidar a takaice saboda dama ce kuma din wannan karatun ya kasance ya zama tarihi haka yadda yake din yadda muka karanta waɗannan fa'idojin daga suratul kautsar za mu buga shi a littafi insha Allah ya fito da sunan darussa daga suratul kautsar ita ma wannan kasidar za a sanya ta a farkon pejin wannan littafi insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh